بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم ثلاثة ثلاثة وذا الحافظ عبد الغني ابن عبد الواحد المقدسي رحمه الله يولف ودمنا كتاب الصيد ان شاء الله تعالى زمو تجو ده قراتو ده حديث من مكه تيا منا هو شاء الله تعالى زمو ده نعم
قال الله
قلت لها فإني أعلم من إيران السيدة فأقول إلا وعيد من العراق فأقول أي أحساب من يقول فلا تأخذ. نعم، وانا حديثنا حمام بن الحارث بن عدي بن حاتم رضي الله عنه مستند يعني نادي كرا سابه لصحابين حديثي علي بن حاتم رضي الله عنه قال يسي قلت يا رسول الله نتي من زن الله صلى الله عليه وسلم معنا نسم بيشي بياني نتي مصر إني أرسل الكلاب المعلم ني نكم أيكا معنا أيكا فلوشا شو نكري إذا نفت فلوشا نكم أيكا كريم المعلم كريم دا أكي مسا خوير وانا فلوتا ويمسكنا عليا إن أي كاسو سيسو كاما أبون دا نتولا سيسو كامو وأذكر اسم الله نكا أم بشسونا الله إنزان أي كاسو فقال يمن ذا الله صلى الله عليه وسلم يتي مسا إذا أرسلت كلبك المعلم duk lokacin da ka aika karenka wanda aka yi masa koyarwa na farauta wa zakarta smallahi alayhi kuma ka ce bismillahi lokacin aika shi ka ambaci sunan Allah kamar da za ka ce bismillahi a yanka dabba to in ka yi haka fa kul ma amsaka alayhi to duk abin da ya kawo kawai ka ci ya halatta qultu ali yace radiyallahu anhu sai na ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa in qatalna koda karnukan da suka je kama wannan abun farauta din sun kashe shi qala sai mun ga Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa in qatalna ko sun kashe shi ya halatta kace malam ya sharaka kalbun laysa minna matakar da ba wani kallari kariya da karnukanka mu'allam wanda ka aika su a wanda kai musu tarbiya sannan ka aika su da sunan Allah inda su ne suka tafi suka je suka yi suka kamo wannan farautin, to in farautin ya mutu ya halatta ka ci. Amma in akwai wani kare tare da su wanda ya taya su kamawa, to in ka samu dabban ya mutu wanda aka kamo, to nan ba za ka ci ba, don baka da tabbas wani kare ne ya kashe. Kuntu sai na ce masa, kuntu lahu sai na ce da shi, in ji Adiyi kenan, ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, fa inni armi bil mi'rab, kuma ni nakan yi jifa da sanda mai fa'i ko dutse mai fa'in gefe da kuma tsini. Fa inni armi bil mi'rab sayda, nakan jefi farauta, na jefi wani dabba da abun jifa, ko zama dutse mai fa'i ko sanda mai fa'i, amma kuma akwai kaifi tattare da shi ko tsini wanda zai iya tukan wata dabba da aka yi farautarta. Fa usibu, sai kuma ne nasara na samu abun da na jefa. Fa qala annabi sallallahu alaihi wasallam, ce to wannan kuma idza ra'aita bil mi'rab, in kai jifa da abu mai fa'i, fa kharqa, sai tsini ka ko kaifinsa yadda ki dabban da ka jefa, wannan kaifin nasa shi ne fa'i dabba ne, to fa kulhu, ya halatta kai. Amma wajen asabahu, ma'ana sai ka same shi ya mutu, wannan kaifin shi da kaifin yadda ki dabbar amma ya tafi ta mutu, wannan ya halatta kai. Amma sai ce wa in asabahu bi urdihi, amma idan fadinsa ne ba gurin tsininsa ko kaifinsa ba, gefen fadinsa ne ya samu dabban, to in wannan ne haka ne ya faru, wannan sai ce falata a kulhu, karkaci. Ana idan suka yi ko a kai ne ice ko a kai ta dutse ko a kai ta ice, shi kansa wanda ake farauta da shi ake jifa da shi, to idan gurin fadinsa ne da ki dabba har ta mutu, duk da an yi jifa da sunan Allah, an ce bismillah aka jifa, to in fadin ne ba za a ci ba, amma yin tsinin ko kaifin ne wanda ana iya yin yanka da wannan abu, ta kota ina ya samu dabba da aka yi farauta za a ci. Wani hadisi malamai da suke sharhi na farko suka ce Ibn Hatim radiyallahu anhu ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam game da karnuka al-mu'allama, karnukan da aka koyar da su aka suka iya farauta, yace to yakan aika su waɗannan karnuka ɗin, karnukan da suka iya farauta aka tarbiyantar da su akan wannan tsari, yakan aika su. Sannan fayin tikna alayya, sai su kama mu. Idan sun kama wa mutum wanda ya aika su ne mai su kenan, to za a samu ba za su ci ba, za su kawo. Shine faɗin Allah subhanahu wa ta'ala, fakulu mimma amsakna alaykum, ku ci daga abun da suka kamo muku. In dai kamo wanda ku suka yi, to ba za su ci ba, amma in sun ci, to ba don ku suka kamo ba. Daga fakulu mimma amsakna alaykum, to nan ma sai ce fa yumsikna alayya, sai suna kamo mu don ba sa ci, kawai za su kamo ne su kawo mata. Idan kare aka aika shi wanda ya iya farauta, idan ya je kama dabban farauta, dama ɗauko ta yake a baki ya kai wa wanda ya aika shi, wanda ya aika shi farauta. Saboda haka nan ma shi ma Ali ibn Hatim radiyallahu anhu yana nufin in ya aika karnukan, in suka kamo kawowa suke yi, ko da sun taru, in babbar dabba ce suka taru suka rinka jawowa da kansu, ba wanda zai ci komai a ci, sun kawo ta gurin wanda ya aika su. Sannan ce wa azkuru ismallahi, kuma na ga ambaci sunan Allah lokacin da zan aika. To idan mutum bai ambaci sunan Allah ba, wannan in ya same shi a mace ba zai ci ba, saboda bai ambaci sunan Allah ba. To in bai ambaci sunan Allah ba da gangan ko kuma da mantuwa, inda mantuwa ne malamai sun kasu kashi biyu, wasu malamai suna ganin in ya aika dabban bai ce bismillah ba amma mantawa ya yi, sai dai abuna karnuka suka kamo farauta sai ta mutu, sashin malamai suka ce za a ci saboda ya manta ne, amma sashin malamai suka ce in ya manta ne ma ba za a ci ba, haka balle kuma in ya bari da gangan, kamar yadda a yanka, idan mutum ya zo yanka abu ne kaza ko wani abun yankawa ko rago, idan ya bai yi bismillah ba, to kai tsaye kawai wannan cin naman haramun ne. Duk wanda ya yanka bai ce bismillah ba, to ba za a ci ba. To in mutumi ne ya yanka bai ce bismillah ba da gangan, ko mutumi ko ba mutumi ba, ko wai in dai bai ce bismillah ba za a ci ba, saboda Allah subhanahu wataala ce a wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi alayhi wa qad ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi alayhi fa innahu fisq, kar ku ci daga abin da ba ambaci sunan Allah a kansa ba, ya zama fita daga tsa'a wa Allah bai halatta ba. To shi yasa suka ce ko da mantuwa ko da gangan ko musulmi ko ba musulmi ba, kawai yanka dabba ba tare da ya ce bismillahi ba, to ba za a ci ba. Haka nan in ya aika kare wanda ya horar da shi akan farauta amma bai ce bismillahi ba lokacin aika shi, ba za a ci ba. Haka kuma in ya harba abun farauta bai ce bismillahi ba lokacin da ya harba, wannan abun da ya harba din sai je ya soki abun da yake nufi amma kafin ya soki abun ya mutu, amma bai ce bismillahi ba, wannan ba za a ci ba. Musamman inda dangane ittifaqan ba wanda yake ganin a shakka akan wannan, amma inda kuskure ne abuna inda mantuwa ne mantawa ya bai ambaci sunan Allah ba, sashin malamai suna ganin za a iya ci in ya aika kare bai ambaci sunan Allah ba, amma dai magana mafi karfi kawai shine ko da mantuwa ne rashin ci shine magana mafi karfi. Kamar yadda duk wanda yace bismillahi ya yanka kuma, to shi kuma za a ci, sai da in murtabi ne wanda ya yi ridda dana cikin addinin musulunci ya yi ridda, ko kuma yana takama da kafirci, ko kuma yana yin shirka a buɗe da gangan ba tare da kuma an yi masa wazi, ya san wazi da gangan yake shirka a buɗe, wannan in ya yanka ba za a ci ba ko ya ce bismillahi. Amma ahlul kitab zai iya yanka a ci, abu ne wanda ba musulmi ba ne idan ya ce bismillahi ya yanka za a ci, musulmi bai ce bismillahi ba yanka ba za a ci ba, wanda ba musulmi ba, saboda Allah subhanahu wataala ya ce fakulu mimma zukira ismullahi alayhi, ku ci mimma zukira daga abun da aka ambata, bai ce daga abun da kuka ambata ba, bai ce daga abun da aka ambata, in aka ce aka kaza to kowa ma yi abun da ya ce abun da aka yi, fakulu mimma zukira ismullahi alayhi, ku ci daga abun da aka ambaci sunan Allah akai. Duk wanda ya ce bismillahi ya yanka, in ka ce ba za ka ci ba, to ka yi sabo kawai mene ne sai da in mutum murtabi ne, da ya musulmi ne yana gudanar da komai sai ya ridda ya bar musulunci, wannan ya yanka ba za a ci ba. Ko kuma mai shirka ne ido da ido a fili yake yin shirka an masa wazi ya ƙi ya bari yana tarayya da Allah, wannan ya yanka ba za a ci ba. Amma don misali sashin malamai suka ce har ba da abu ne ba ma gude na wanda kwata-kwata ma shi ba shi da addini, in ya ce bismillahi ya yanka, idan ka duba tafsirin Al-Hafiz Ibn Kathir karkashin wannan ayoyin za ka ga duk kawai ma an hara dama wa zikra ismullahi alayhi, a karkashin wannan babin akwai hadisi ma an hara dama wa zikra ismullahi alayhi fakul, duk abinda aka yanka shi aka ce bismillahi kuma ya zubar da jini, an yanke jijiyoyin ta musamman in tsuntsaye kamar kaza, an yanke jijiyoyin gefe da gefe, an yanka makogoronta kamar rago, an yanka makogoronta, inda an yanka shi bisa yadda yanka yake kuma aka ce bismillahi, aka ce to ko da wanda kwata-kwata ma da ma guje wanda shi cewa bismillahi ma bai iya ba, bai iya cewa bismillahi ba, ya ka ce bismillahi ya yanka, aka ce wannan ba kai saka ce ba bai ciwa, so da Allah ce fakulu mimma zukira ismullahi alayhi, ku ci daga abun da aka ambaci sunan Allah a kai, haka ba za ka tambayi wa ya yanka ba, sai ka tambayi wanda ya yanka wani dabban ya yi bismillah, kuma an kashe ba ya yi ridda ba ne yana musulmi ya yi rijiya bar addinin musulunci, wannan ko ya yi musulmi da ba za a ci ba, ko kuma yana shirka gashi na kawai addini yana bautar wani Allah, yana ɗaukar haƙƙin Allah ya ba wa, yana ko ya yi musulmi da ko da yana sallah amma yana shirka, ya yi musulmi da yanka ba za a ci ba. Amma musulmi wanda yake ba wani abu da aka gani tattare da shi na shirka kuma bai yi rijiya bar musulunci ya ce yana ƙyamar musulunci ba, to yace bismillah yanka ka ce ba za ka ci ba don kawai shi din, to wannan kuskure ne, laifi ne. Saboda Allah ne ce fakulu mimma zikira smullahi alayhi, don haka sabawa Allah ne mutum ce ba zai ci, ko kuma mutum ce wa yanka ka ce a malama ne mai yanka, malama ne yanka to ba zan ci ba. Saboda ne ya ce bismillah yanka, ya yi da ya bar addinin musulunci, yana kyama ya bar addinin musulunci, a kawai musulmi ne, yana shirka a fili ya ɗau haƙƙin Allah ya ba wani Allah baya yi. To in yi ce bismillah yanka dabba wajibi ne in bai za ka cikin, amma in sai dai baka sha'awar nama kawai ko kuma wani abu, amma ba dai dalilin shi ba ɗan anguwarku ba ne don haka kawai ko ya ce bismillah ba za ka ci ba, ko shi ba ɗan jama'arku ba ne, ko shi ba ɗan kaza ba, wannan wani abu ne daban. To in an duba yadda ayan alƙur'ani suke, sai sa Allah subhanahu wa ta'ala yake tambaya وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ, wani ne yasa ne ku nema har wani ba za ku ci abun da aka ambaci sunan Allah akai ba. Alhali Allah subhanahu wataala ya yi muku bayani daki daki abun da yake shine haram cewa ba za ku ci ba. Misali dabba za ta mutu ta fari, ajeji musulmi ba su da wukan yankawa, sai da wani can shi ba musulmi ba ne, ba a ma san mai wani addini yake ba, amma shi ko da wuka yana aiki ko a jeji ko a wani abu nan ga wukansa nan mai kyau, ya ba mu a wani wuka wani kasi a sai dan yanka mu, sai dan yanka mu ku siya. To ai mu ba a yanka mu ci sai dai in an ce bismillah, sai hatu zan faɗa ku nuna mu yadda ake yanka, aka nuna masa yadda ake yanka, ce bismillah ya yanka shi ke za a ci. Saboda a kawai fakuru nima zukira sunullahi alaihi, ka duba tafsirin Al-Hafiz Ibn Kathir karkashin wannan aya ka ga bayanai kawai, ma an hara dama wa zukira sunullahi alaihi fakuru, wannan hadithin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, za ga hadithi an yi dogon bayanai a karkashin wannan ayoyi. Saboda haka abin da amu ɗabi'unmu na nan ne za ga an ce to wane kawai wane ya tsani wane to ba zai ci yankansa ba, shi kenan wannan ba hujja ba ne, wane ya tsani wane ba zai ci yankansa ba, wane sun yi saɓani da wane ba zai ci yankansa ba, wane to ai yanka yawanci ma ba mutane muhimmai ba ne ma aka sani da aikin yanka a ƙasashe da yawa. Yanzu ko misali ka je Saudiya, sai ka zo sayan kaza a inda ake abu nan, kawai wani mutum ne za ka gani kawai wanda gashi na ga ba wani mutum wanda ko ya damu da aikinsa kawai sai da gaji a wannan guri. Idan ka zo wacce kaza kake so ga ta nan ta riyar kaza kawai shi kenan za a gyara maka gurin, da ba a san ina da mutum da ka ji hannunsu da ransu ba, kawai gagoyin gyara kaji na gurin feɗe su da meme, wannan mai feɗe kaji zama shi ne mai yanka, kawai da ka zo suke nan kana taya kana ba shi kuɗi kawai, in ya kama ta kawai yana tsayin ta kawai ya zuwa ya kama da zuwa cikin layi kawai ya yanka su shi kenan, sai tura ta cikin abin da zai girgije ta da sauransu shi kenan magana a kari. A'a yaya yake daga ina yake ɗan Bangaladesh, yawanci ɗan Bangaladesh, ɗan ƙasan Bangaladesh, ɗan ƙasan abu ne wasu Pakistan sauransu abu ne ba wani a ka san shi balle kun yi faɗa balle ba ka cin yankan wannan ruwa ya zaka ji yawo ga cewa kawai zai ce bismillah ko shi kenan sai yanka daga ka'ida ko kullum ma da rasulullah alaihi. Idan ka ce misali mu anan muna da wani abu, misali wata ran sai kaga an shirya sai ta cewa koma ce, to ne waye wahayi ya koma ce, waye wahayi ya ce wanda ba ka fi namansa da namun da yanka da yanzu ka ci wayi wahayi mun wanda baka yin sallah sallah muhimmin ibada baka yin sallah da yanzu ka ci a koma bin sallah wayi wahayi da da jikin tantancikar abin sallah da ba sun zuciya ne ko wahayi ko da gaske ne ko dalili idan akwai dalili ko wahayi ko wani abu ko nasi daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya ce kar abin sallah to yanzu ba ka da wakati abin sallah sai sai ta mun nasi sai nasi ya zo ya ce abin sallah kafin abin sallah amma in nasi ne ya hana to nasi ne kuma zai bada umarni to amma in da ka ne to a gyara yo ba bai zama addini addini ba da kake yo katsaniwa ne kar abin sallah shikenan magana ta kare can wani lokaci abin sallah hawa sallah addini ya zama wasa ke yo ba addini ba abun wasa bane yo ba abun wasa bane ko kada yo saboda haka in ka ce wane ba za ci yankansa ba to me dalili in akwai dalili nasi daga aya ko hadisi duk gashi nan hadisi sai da ayoyi sun bayyana waye ba za ci yankansa ba to addinin musulunci ya bayyana wane na ce ba za ci yankansa bane saboda dalilai kaza shikenan in dalili ya bayyana to ba za ci ba amma wane kana ci yankansa me dalili baya tare da wannan ba dalili bane ko kuma ka kawo wani abun da ba nasi ne tabbatar wato wannan gaskiya kuskure ne duk abin da za a yi ne sabani a kasa fahimtar juna amma kare shafi abun da ba haƙƙinka ba haƙƙinsa ba a ɗauko a sa tsakani ibada ba mai shara'anta ta sai Allah yawa annabi sallallahu alaihi wasallam shike shara'anta ibada da umarnin Allah subhanahu wata'ala dan ka wani ba haƙƙin kowa bane kawai abu kala muna gabani da yaro ya yanka a tsaron da nama ne kawai wani da shi yayi ibada yayi ya bane bismillah ya ce bismillah ina ya ce bismillah wannan kana jin nama sabarin ku daban ba amma in wani abu daban ne ko dalili wanda ya tabbata a shari'a to wannan shine ake abun da shi to mu ne yawanci akan amfani wani tsari da abu sai ka kasa gane dalili to duk abun da ya shafi ibada ya kamata a yi magana akan ta wata dalili in an ce Allah subhanahu wataala ko ga nasi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi shar'an ta kaza to babu dama ka ce wannan abun a'a don duk lokacin da manzon Allah ko kuma aka zamu nasi karara daga alqur'ani yace ayi kaza kake cewa a'a ba ka da kowa kake faɗa a duniya ba a da Allah ne kar ka yadda ka ce a'a akan abun da manzon Allah yace ayi kar ka yadda ka ce a'a akan abun da nasin alqur'ani yace ayi kai ka jaba kin kake shi kar ka yadda kuma ka ce sai an yi abun da Allah ya shekara yi kar ka yadda ka ce zan yi ko ku je ku yi abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shekara yi ba mai shar'anta shari'a sai Allah ba mai shar'anta shari'a sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma da umarnin Allah ya shar'anta shari'a to kullu a fahimci haƙƙin Allah a fahimci me yake shari'a a fahimci me yake ibada da na fahimci ko me yake ra'ayi na rayuwa a ra'ayi na rayuwa zan iya ce ma ba zan bi ka kasuwa ba ba zan shigo gidanka ba ba zan zauna a taburmarka ba dole wato da wani dalili nawa saboda wannan mu'amala ce ta mutu rayuwa ba zan karbi kayan aro abun wani ba kaza kaza saboda na san halin da ya san halina da duk wannan wata mu'amala ce ta daban ba zan je gidan wani ba saboda na san halin da ya san halina balle a lokaci kaza ko wani abu duk wannan wani abu ne daban amma in ne shafi ibada da shara'anta shari'a wannan babu dalili sai in an samu dalili daga masu shara'anta shari'a saboda haka a fahimci wannan don haka ko da farauta ne naka ambaci sunan Allah aka jefa in ta daki abin da za a farauta musamman inda kai fi ne ko da tsini sai aka samu abin da aka farauta din a mace to ya halatta wannan shine abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake bayyanawa sannan misali sharuda kare ya zama mu'allam in fanda ne ko dutse ya zama tsini ko kaifin ake so ya daki an farauta wanda yawanci ko tsini ko kaifi yakan nuna alaman abin da ya daka ne ko ga ya huda shi ko ga ya yanke shi in tsini ne ko kaifi amma in zafin duka ne kawai da fadin guri to wannan annabi sallallahu alaihi wasallam sai da in an samu dabbar bata mutu ba aka yanka to wannan za a ci amma in an same ta a mace ba za a ci ba. Nan wallahu ta'ala a'ala. Hadithin Abi ne radiyallahu anhu wanda musallim rahimahullah ya ambaci sahabin Abu Tabi'in shine Sha'bi Imam Sha'bi sannan daga Abi ibn Hatim radiyallahu anhu shi ma kusan irin hadisin da ya gabata wa fi yake cewa illa an yakula al-kalbu sai in dai karin ya ci da ya kama sai ya ci in dai ya ci wani abu a jiki fa in akala in dai ya ci wani abu a jikin dabbar da ya kama fala ta kulto karka don ya zama farauta ba bai kamo domin kai ba fa inni akhafu an yakuna innama amsaka ala nafsi annabi sallallahu alaihi wasallam domin ni ina jin tsoron wata ira kawai ya kama wa kansa ne in kare wata bai kama wa kansa to bai kamata kuma wani mutum ya ci ba ana iya gane ya kama wa kansa ne idan har ya ci daga wani abu da ya kamo ne وإن خالقها كلاب من غيرها idan kuma wani wasu karnuka suka yi tarayya da karnukan da kai ka koyar da su kuma ka aika su da bismillah amma da suka bi farauta sai suka yi karo da wasu karnuka da can su ma suka bi wannan farauta gudan da ita suka bi duk suka taru a kanta sai suka kama to idan ka zo ka same ta da rai sai ka yanka amma in ka zo ka samu sun kashe ta amma ba wanda yake a cikin su ba za ka ci ba saboda kai sun yi tarayya da wasu karnukan da kila su sun je ne kawai ba aika su da bismillah ba ko ba a san wanne ne a cikin su yadda ke dabbar ta mutu ba dukkan sun yi tarayya shikenan ko da wancan ya daka wancan ya daka wancan ya yage can har suka kashe ta to nan ba za ka ci ba saboda an yi tarayya da wanda ko ya zama gurbin mu'allim wanda ba akwai da shi ko kuma lam yursal bismillah ba aika shi da sunan Allah ba okay dai fa in ya khafu an yakuna aw in khalaqaha kilabun min ghayriha fala ta'kul fa inna ma sammaita ala kalbik wa lam tusmi ala ghayri to da ka ambaci bismillah ne lokacin da ka aika karenka amma wani da ya karo da karenka su kai tarayya wajen kashe wancan farautan ba kai masa bismillah ba ko ba a san me yake ya wata bismillah ba ko kuma kare ne kawai mai zaman kansa wanda kawai ya tafi ya jona da ya ga an bi farauta shi ma ya bi kaga ba wanda ya aika shi da bismillah naka kawai kare da bismillah sai ga ko sun yi tarayya wajen kashe farautar to nan ba za a ci ba wafihi a cikin hadisin a wata riwaya ya zo cewa idza arsalta kalbaka almuallim idan ka aika karenka wanda ka masa ka koyar da shi farauta farko bismillah to ka ce bismillah in za ka aika shi sai bismillah sai ka tura shi fa in amsaka alayka in ya kamo maka fa adaratta muhayyan sai ka zo ka samu dabban da aka kamo din a raye fazbahu to ka yanka wa in adaratta qad qatal amma sai ka zo ka samu dabban da aka kamo din kalin ya riga ya kashe ta walam ya'kul minhu amma bai ci komai daga jiki ba kawai yana jira ka zo ka dauka ko ya kashe ya tsaya a gurin ko kuma ya dauko ko ya zo da shi gurin ka amma bai ci komai ba to fa kulhu wannan ya halatta kai fa inna akala al-kalbi zakatuhu kama wanda kare zai yi dabba in dai an aika shi da bismillah kamun da zai mata har ta mutu to wannan kamun da ya mata shine madadin yanka in dai kalan muallim ne wala koyar da shi farauta sannan kuma aka ce bismillah da za a aika shi in ya dai damki dabba sai ta mutu to wannan kamun da ya mata shine yanka gare ta وفيه ايضا اريانا هل يمكن تكتم بيان وعلي رضي الله عنه لا ينسى الله عز وجل تمت بيان يدي اذا رميت بسهمك اذا كي زيفا دا كو ماشنك كو تبيرك كي زيفا دا ماشنك كو تبيرك فذكر اسم الله تو ان لا كذيفا كأم بسسونا الله كتب بسم الله كذيفا وفيه اتكيد بيان دا منظر الله صلى الله عليه وسلم يتوى عدي ايضا هل يمكن يدي فإن غابا anka yawman aw yawmayn misali sai ka jefa kace bismillah ka jefa farauta aka jefa farauta ko mashi ko tibiya amma an ce bismillah sai aka tamu dabban da aka nufa shigar kai sai ka shigar lungu haka ta nufi a wurin mutum ya yi ta nema ya yi ta nema bai gani ba yawman ini guda aure mai ko kwana biyu ba wafi ya yake al-yawmayn ko abu ne ko kwana biyu wa salata ko kwana uku falan taji fihi illa akara samika amma da ka tashi tabur babban bayan kwana biyu baka ga wani abu da ya kashe ka ba illa wannan rumin da jifan ka din nan ya same ka shine dalilin mutuwar ta ko da kaje ta kawun ta kare ta mutuwa ne sai ta dan yi nisa ko da ya tara ta mutu a can kai ta nema ini kwana biyu kwana uku sai ka same ta daga same ta kuma baka ga wani yanka ko wani abu na suka daga wani abu ba sai sukan da kai mata to fa in fa kun in shida in kana so wannan ya halatta gare ka ta kwana biyu ko ta kwana uku tana kan ayaje kaga da dai mutuna so yawa shine annabi sallallahu alaihi wasallam sai in shi ta fa kula in shi ta eh inda kana so kai zai ka in mutum ba ya so wata kila ya fara jumari amma in yana so ba zai jumari ba wa in wajadta gharin qan fil ma'i yace amma idan ka jefa da mashinka ka jefa dabban farauta kuma ka ce bismillah lokacin da zaka jefa sai mashin ya samu farauta to amma kai kawai ka gudu amma tarin mutu kuma ka ambaci sunan Allah gudun da kake kawai sai ta fada ruwa da ta fada ruwa ta kasa fita sai ka same ta ta mutu a cikin ruwa to nan farata akun ba za ka ci ba fa innaka la tajri al-ma'u qatarahu aw ta'amuka domin a wannan lokacin baka sani ba wancan jifan da kai ne kake ta ko kuma dai kawai ruwa ne ya halakar da shi in ruwa ne ya halakar da farautar ba aikin ka bane kenan ba jinin da kai bane to nan bai halatta ka ci ba kamar yadda misali mutum yana cikin tafiya kawai sai ga mushin dabba a cikin ruwa ya shiga ruwa ne kawai ya sha ruwa ya kasa fita shikenan har ya mutu kaga wannan mushe ne bai halatta ci ba to amma idan misali mutum yana farauta ne ya jefi dabban da ya farauta bai same ta ba har tsawon kwanaki biyu ko uku ya same ta matukar wannan raunin da ya mata shine sanadin mutuwanta ya halatta ya ci ba za ta ya ci mushe ba matukar ya yi bismillah lokacin da ya jefa amma kaga da zai ga mushe ko da yau ne abun ya mutu dabbar ta mutu dan ya ci tab ya ganta ta wannan bai halatta gare shi saboda wannan mushe ne haramun ya ci mushe farauta daban mushe daban saboda haka in an jefa kuma an ce bismillah wannan raunin da aka yi to shikenan cewa bismillah da kuma jefa da aka yi da mijin farauta wannan raunin ya zama shine yankawa ga wannan dabba wallahu ta'ala alam na'am
فإنه يقوم من أجل كل يوم اختلاطات قال الله فكان هو يقول أو كان حال فكان في حال
نعم wani hadisi musallin rahimahullah ya yanke isnadi ita bi zuwa ga tabi'i da sahabi a Salim ibn Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu ya daga Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu daga babansa Umar radiyallahu anhu قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ناجي من ذن الله صلى الله عليه وسلم يناتي ومن يقتنى كلبا ولدك يا أجي كلي يناتي ونسى إلا كلب صيد إلي با كلم فروت با أو ماشيا كو كلم كيو با فإنه ينقص من أجله كل يوم إراقان a kowace rana ladansa yana raguwa kamar girman dutsen Uhud biyu kamar girman dutsen Uhud biyu haka ake rage ladansa to an ga dabi ɗaya ma ai naga qala sami sai sami yace wa kana Abu Hurairah ya ce Abu Hurairah radiyallahu anhu yana cewa aw kalba harfin ko kalin da in ban da karin da aka aje don abunan kiwo ko noma wa kana sahiba harfi wani Abu Hurairah radiyallahu anhu ya kasance ma'abucin gona ne to kare da aka aje don abu ne noma ko gona shi ma ya shiga ciki domin malamai suka ce a cikin nassin hadisin a wannan riwayar ba a ga aukar da harfin ba amma Abu Hurairah radiyallahu anhu ya kala faɗa saboda matuƙar himmatuwansa da ya yi wajen jin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata hada wannan karin saboda abin da ya shafe shi ayan ko ana wa'azi ne ko ana karantarwa in aka zo ran da abin da ake magana akai ya shafe ka kai tsaye to kafin saurarawa don haka ya ba da himma wajen wannan don haka a duk lokacin da aka faɗi hadisin ko da ba a faɗi wancan riwayan da ya faɗi kalbar harfin ba to yakan ƙara au kalbar harfin saboda ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa anan a malamai suka ce yana nuna biya daga cikin malamai suka ce yana nuna haramcin kiwon kare a aje shi kawai don jin daɗi a ce ana kiwon kare ko mutum ya ce wai kare ya ba shi hakuri aje kare kawai a gida yana kiwon sa wannan bai halatta ba to da ladin da yake rage masa da wasu a cikin rubutu Allah sallallahu alaihi wasallam suka nuna mala'ikun rahama ba ta shiga gidan da kare yake ko da ɗan ƙanƙanin kare kunkuyo dan kankanin kare an aje shi a gida mala'ikun rahama ba ka shiga wannan gida daga bai halatta da kiwon kare haka kawai sai dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce nau'in karnukan da ya halatta a kiwon su idan mutum yana da kare amma ba don komai ya sa yake riƙe da shi ba sai don abu ne mai farauta haka wasu malamai fuqaha sun yi ƙari da karen da ake amfani da shi wajen gadi mana kare wanda yake ake amfani da shi wajen tsaro shi ma sun ƙara shi a ciki kamar misali a koyar da kare a tarbiyyar da shi wato a tsaron ko gida ko tsaron wani guri ko wasu shaguna ko wani guri da ake ganin cewa ana buƙatar a yi tsaro da abin da zai tsare gurin sai aka sanya kare ya zama mai abin nan domin yana da wata baiwa a irin wannan ɓangaren idan mutum ya riga ya aje kare yanzu in a gida ne aka aje shi ko don gadi ko wani abu duk ƴaƴan gidan gaba ɗaya da mutanen gidan gaba ɗaya in suka zo za su wuce ba abin da zai komin tsakan dare komin mene daga nesa ko kusa in dai mutum gidan ne ko cikin duhu ne in ya hango tafiyar sa ya gane ɗan gidan ne ba za ka ji ya yi hoshi ba amma in dai an masa tarbiyya a kan gadi aka nuna masa iyakan sanin da ya lura yake gadi to in dare babu wani mutum in misali dawo ne in duk wancan wannan gidan sanan wannan gidan sanan wannan gidan sanan to inda kun saba zuwa ku shiga kun dawo da muna dukkan ku kowa ya zo da wakarin ba zai ce kala ba yana ganin za ku ne kowa zai shiga gidansa ba damuwa amma in wani ku ne zai cikin dare a to ya rika bala'i kenan a cikin wannan yanayi to yana cikin wannan basira da baiwa da wasu abubuwa da yake da shi yakan iya, to in aka ce idan bi masla, sai da masla aka samar da karbiyar irin wannan gari, fuqaha suna ganin yana daga cikin karnuka din da lalle ya halatta kiwansu. Ko kuma idan kuma ittibai za ga abubuwan da suke na maslaha wanda ake iya jera su don kare, ko da a nassosin hadisi ga su nan, daga gadi ya shiga ciki, misali ya zama yana tsare guri ko yana abun nan, malamai suka ce babu laifi a kan wannan. Idan aka duba kare, idan ya wulga a gaban mutum yana sallama, sallar ta yanke kamar mace, haka ma mace ita ma ta wuce tsakanin sutura da mutum, za ki sa a yi sutura, wani za ga ya doshi kofa kawai yana sallah, ko ya doshi hanya. Yanzu misali mutum yana wucewa ya zo yamma da hanya, ya yi shimfiɗa kawai ya fuskanci hanya yana sallah, ya kwace tsallaka gabar da hanya tsakaninsa da gida, gidan da yake gabar da hanya, sai mutum ya tsallaka wannan gidan ya zama masa sutura, in zai sallah ya zama dole ya sallah a hanya ko nafila ko wani makamancin haka. Amma mutum ya zauna yamma da hanya, hanya ta yi gudu kudu da arewa, mutane suna wucewa, wannan kuskure ne mai girma. Haka wani zubar da ya tada nafila a cikin masallaci, sai da ci koda inda wasu idan da sallah kuma za su wuce a wurin, duka wani kuskure. Ko da an kubuce ma a sallah ne, in dai akwai dama to ya kamata ka ɗan yi gaba sai ka bar kofar ta bayanka, in dai gurin nan ne kawai mutar kai, in dai akwai kofa da wani biyo da aka yi sanar za su fita, sai mutum ya wuce gaba sai abun nan. Sai ga mutum ya tsaya ya cije a inda yake, alhali babu laifi wajen a yi aiki na matsawa gaba don maslaha, ko a ɗage wani abu don maslaha, ko a ture wani abu don maslaha da sauransu. Saboda haka idan irin wannan ya faru, ko mutum yana rama sallah, misali an wuce shi da wasu raka'o'i, sai ya ɗan yi gaba in akwai fili, in babu fili kuma abuna. Wasu malaman hadisi suka ce ya halatta in ka ga mutum yana wajen kofa kuma babu hanya da za a iya wucewa, sai nan ya halatta kai ka zauna kai masa sutura, ana in ba inda zai iya wucewa, ba inda zai iya zartawa, to sai ka zauna a gabansa daidai, sai da in mutum zo sai ka yi masa alama ya wuce ta gabanka. Sannan ba ƙaramin hatsari ba ne, mutum kuma yana ganin mutum yana sallah, in shi ya yi kuskure ya tsaya a wurin kofa ɗin, to kai gwamnati ba ta kai kuskure ka wuce kawai gabansa. Wasu zaka ga da an idan da sallah ko minti biyu mutum ba zai ba, sai ka kawai zai wuce, alhali ga mutane suna tsattsaya rakawai sun wuce musu. Ya kamata mutum ya dan jira ko ya wuce bayan su ya zagaya, ko ya canja wannan kofa ɗin ya fita ta wata kofa daban, matuƙa akwai mutane masu yin sallah. Ba shi ga mutum ya wuce ta kofa mai sallah. لو يعلم المال بين يدي المصلي لوقف 40. الاستاذ الله يجي دا متوم wanda zai wunga gaban mai sallah, da ya san damuwar ciki da hatsarin ciki, da ya jira shi tsawon 40, wasu malaman suka ce shekara 40, ko da zai kai shekara 40 bai kare sallah ba, da ya tsaya in ba hanya sai wannan gurin, da ya tsaya shekara 40, wasu malaman suka ce wata 40, wasu malaman suka ce kwana 40, wasu ce sati 40, to kuma nawa ne 40? Ai ko kirgi 40 ne, kaga ya kamata mutum ya abu ne ya lura da wannan. Haka bai kamata mutum su tare hanya ba, bai kamata kuma in ka ga mutum ya kuskure ya tare hanya kai kuma ka wulga gaban sa, duk tun inda zaka yi ka wuce ta abu ne ta bayan sa ka zagaya. Ya sami ta wasu illa kalmar sai ne sai a gaban karen farauta, karen kiwo, karen noma, da in ba haka ba, in mutum ya ajiye kare kawai don a tunanin sa wai sha'awan kare yake, to ana rage masa lada kirawan a kowace rana, in ya ajiye kare na kwana uku a shi kenan. Na'am, wallahi wa ta'ala ana.
Bismillahirrahmanirrahim.
wannan hadisi Rafi ibn Khalid radiyallahu anhu sahabi hadisi da musannin yake isnadi ya tafi kansa qali kunna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam bi bin hulayfa ke mun kasance tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a bin hulayfa min tuhama daga tuhama wato suna tafiya a gurin fa asaba an-nasa ju'un sai yunwa ya samu mutane yunwa ta kama su lokacin da yunwa ta kama su fa sabu ibnan wa ghanaman sai suka samu suka yi kalo da raƙumi da kuma dabbobi tumaki wa kana nabi sallallahu alaihi wa sallam fi ukhrayatil qaum manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam kuma a lokacin yana kan karshe-karshen mutane suna tsakani su tawaga ce yanka ake tafiya wani suna can nera wani can kuma alisula alisunan kuma yana can baya tare da jama'a fa'ajiyu sai suka yi gaggawa saboda yunwar da ake ciki wajen bakin suka yayyanka wani saboda kudura kawai aka kafa tukwane aka dora su a wuta suna tunan wajen sun samu sosai فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقدوم قال صلى الله عليه وسلم بان ان جمع دفعين امرني تيوا اطوق دتقان فأكفئت اكا ججوي نامد ثم قسم فعدل عشرة من الغنم ببعير ثم قال صلى الله عليه وسلم يلغى بانك sai daidaita wato tumaki goma a matsayin raƙumi ɗaya fanar da yana ba'irin sai wani raƙumi ya zama shi ba a iya kamo shi ba sharra da ya ware mana ya kaɗai ya sangarta fatsala duhu fa'ayahu suka neme shi ya gajiyar da su wa kana fil qawli khayru yasirat wa kana fil qawli khayrun yasiratu a cikin mutane akwai wanda yake abuna me doki dawaki kaɗan ne ake da su a cikin jama'a din shi kuma wanda raƙumi ya tangarta ya gudu fa ahwa رجل منهم بتهني سي وني تو ياي جيفا ا cikin su da abuna da mashin sa fa habata Allah ya Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare wannan raƙumi da ya sangarta sai a wani guri da yake ba to lokacin fa qala sai mutum yake cewa inna li hadhihi al-baha'im awabida ka awabidil wahsh waɗannan dabbobi wato tumakai abinan dabbobi su albaha'in dabbobi suna da awabi wato awabi shine baƙin abubuwa ka awabi bil wahsh wato kamar suna da wasu baƙin ɗabi'u kamar ɗabi'un wato dabbobin jeji kamar ɗabi'un dabbobin jeji misali idan dabba dabbobin gida in suka shiga jeji a da a wancan lokaci akan zaɓi dabbobin su sangarta tumaki raƙuma su shiga jeji sai zama kai sukan sun zama dabbobin jeji ya zama gaba ɗaya a jeji suke rayuwa to idan suka zama haka in dai ba an ga alamar wato alamar cewa hadaya bane to idan mutum ya samu a jeji in yunwa ta kama shi ya halatta gare shi ya amfani da shi zai iya yankawa ne kamar yadda in yunwa ta kama mutum ya ga lambu a jeji zai iya shiga gonan ya ci ƴaƴan itace iyacinsa iya ƙoshinsa to haka nan ma in ya ga irin wannan dabbobi to su cewa inna li hadhihi baha'im awajidaka awajidul wahsh shine wa'innan dabbobin suna da wani tsoro da firgita kamar dabbobin jeji duk dabbobin jeji da sun gama wasu mutum za ka ga sun zama wasu iri haka nan ba kamar dabbar iya ba yanzu misali kinkiya ko rago ko akuya za ka iya ka wuce ya wuce ko kuma kawai kana wucewa ba su damu ba amma duk dabban jeji da za ka je jeji ko mutum ya je jeji sai ga dabban jeji to in ta kai a firgita take kai ma za ka iya zama a firgita kai ma yau kana firgita kuma tana firgita to shine abin da wani ke faɗi ya ga dabbobin ɗabi'ansu ya koma dabbobin jeji shine inna li hadhihi al-baha'im awajidaka awajidul wahsh wa'innan dabbobi sun zama suna da wani irin ɗabi'a na razana da firgita kamar irin yadda dabbobin jeji suke firgita kuma najja alaykum minha fasna'u bihi hakaza duk dabban da ya sangarta daga cikinsu a gare ku ya sangarta ya gudu ko ya tsira abin ko ya tsere to ku aikata haka da shi ma'ana ya halatta za ku iya jifarsa da mashi sai zama hukuncinsa kamar hukuncin farauta yanzu misali dabbobin da ake farauta ai dabbobin jeji ne to amma idan ana tafiya a jeji sai ga wasu dabbobin gida wasu kamar yadda kansu dabbobin jeji saboda sun sangarta sun tafi jeji kawai ba su da masu sun riga sun zama haka musamman a irin wancan lokacin haka suke rayuwa to idan mutum ya gansu idan sun gudu gaba ɗaya lokacin da suka firgita to yadda mutum zai ga zomo ya bi shi ya jefe shi da mashi a babin farauta to haka ma in ya ga rago ko tunkiya to shi ma zai iya jifanta a babin farauta in ya same ta hukuncin ta yaro hukuncin farauta duk abin da aka bayyana a hadisan baya wajen cewa in ta mutu ga abin da ya tsini ya soke ta shi ne ya tasiri a jikinta to gudu ta kuma hukuncin farauta da ka wani shi ne abin da ya tsini kuma nadda alaikum min ha fasna ubi ya kala da ka abin da ya sangarta daga ciki sai ka same shi kuka kasa kamawa ya fita a guje to kuma ta hukuncin farauta kawai za ku iya jifansa da maki qal qultu ya rasulallah ita sai nace ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam innana nalqal aduwwa gadan zamu rike abokan gaba gobe walai ta ma'ana muda ko babu da nace mudiya wuka kenan nace muda jam'in su wuka ce babu da wukan yanka afa nasbahu bil qasbi shin ya halatta mu yanka da itace wanda aka aga shi aka fere shi zama kaman kaifin wuka gefen sa suka yi haka su rike in mutum bai da kamar yadda aka saba ko rike adda ko ne mutum sai ka iya aga ice sai rika tafiya da shi kamar a matsayin adda suka ce a yanzu za mu iya yankawa da ice kwallo sai mun zana sallallahu alaihi wasallam ya ce musu ma an harar dama duk dabban da aka yanka ta jini ya kwarayyo wa zikrullahi alaihi kuma an yi bismillah fa kuluhu kawai ku ci ya halatta ku ci ko da ne aka yanka in dai an ce bismillah jini ya zo shi kenan kawai sai ku ci laisa sin amma ban da yankawa da haƙori duk wanda zai yanka da haƙori kuma dama laisa sin ban da yankawa da haƙori wa zuhud ko ban da yankawa da farce ban da yankawa da farce sai ce wasu hadisuku bari in ba ku labari an zabi ka game da haƙori da kuma farce amma sin ya ce amma kun da haƙori fa azumin shi fa ƙashi ne asalin haƙori ƙashi ne wannan sai nuna yanka da ƙashi bai halatta ba in an yanka dabba da ƙashi ba a ci wa amma farce famu da habasha mutanen Habasha da ba su musulunta ba sun kasance suka yi yanka da farji. To kaga yanka da farji bai halatta ba, ko wani yana yanka kaza wani jijiya bai yanku ba ya matse da farcinsa ya karita wannan duk wannan kuskure ne, ba za a ci ba. Wannan hadisi yana maganan yanka musamman da abubuwan yanka, sannan na farko malaman suka ce duk dabbobin jeji in suka zo gida suka rayu suka zama yan gari, to hukuncinsu ya zama hukuncin dabbobin gida. Yanzu misali in an ɗauko barewa ta zama ana kiwonta a gida har aka saba da ita, to hukuncinta hukuncin tinkiya ko akuya. Haka za ta zama kawai za a mu'amalance ta mu'amalar tinkiya ko akuya. Haka misali tsuntsaye wanda suke rayuwa a jeji sai aka dawo da su yan gari suka dawo abun nan, to hukuncinsu hukuncin tsuntsayen gida, suka za su tura-tura su waye. Haka kuma dabbobin gida idan suka koma jeji babu masu don da suka yi haka, amma yanzu mutum kora gwanta Lagos ya je aiki zai samu shi, za a gane me shi ina ga insha Allah ta'ala. To bayan da ya lagu aje ko ya abun nan kawai irin abun a Cameroon da wani lokaci a ɗan shekarun baya aga za ga shanu kawai a jeji su kaɗai suke yawan suke kiwo, ko da kiwo yanzu suna komawa kuma garkinsu, suna komawa su gane kiwonsu su koma garkinsu. To abu ne idan dai sun fangarta babu masu su sun zama yan jeji, to hukuncinsu ya zama na jeji. Ma'ana dabbobin gida ne sun zama rayuwarsu ta koma jeji ba a matsayin ƙarƙashin masu sunan kiyaya ba, a kawai suka koma su kaɗan suke ta yawo kamar yadda dabbobin jeji suke yawo. To in an same su hukuncinsu hukuncin dabbobin jeji, ko ta hanyar farauta ko ta hanyar yankawa ko ta hanyar kowanne a ciki. Abinda malaman su bayyana suka ce abu na farko daga cikin abinda hadisin yake karantarwa. Sannan abu na bayan wannan kuma yanka dabba ba sai wani mutum na musamman a cikin jama'a ba. Yanzu kaga lokacin da sahabbai suka yi gaggawa zuwa da yunwar da ake ciki, sai suka yi gaggawa suka yi yunwar ta kawai da manzon Allah sai yana can bayan ne a cikin jama'a. Kaga yanzu misali ba sai an jira ko limami ko malami yana can bayan kuma baya anguwa ba, ko kuma kaga an ɗauko wata kaza da ruwa a buta da wuka yara suna tafiya wai za a je neman mai yanka, ko da ke ba mun yara muka da haka. Yawwa ya rubuwa ya muna gari da kaza da wuka mai shekara a gida za ta ce abin lai da yanka inda ba ta tsoro, kawai in tana tsoro ka ta ɓata nama yau ta fara yankawa da yanku ba, sannan kuma ya tashi ya yi tsalle ta yi tsalle abin da ya zama matsala da haka da haka ya je ya zo su kaza na ba za a ci ba. Yawwa ana nufin idan tana da jarumta jarumta ce za ta iya yankawa, to wannan ya halatta za ta iya yankawa. Daga ba sai an nemi yanka ba, domin da a ce sai an nemi wani ya yanka ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam babu aula sai da jantan komai a jira kawai ya zo ya yanka su. Amma kawai suka cigaba da yanka wa don ne, don sun san halalcin cewa yanka kawai da ka ce bismillah ka yanka shi kenan magana ta kare, babu wani falala akan darban ba ta kara dadi ko rashin dadi don wani ne yanka ko ba wani ne yanka ba, kawai dai an ce bismillah ka yanka shi kenan kawai shari'a ta tabbata. Don da kowa da wani filayen abuna a ce malami a unguwarna ta zagaya wace zai yanka a can yanka a can yanka ta a mafi fiti shi ne mutum ne lalle ya yanka layyansa da kansa. Yawa in yana da uzuri to sai wani wakilce shi, ko yana da uzuri ko da namiji ne a ko baya nan ko kuma yana nan amma ko ba shi da lafiya ko kuma wani uzuri haka, sai wakilce wanda zai wakilta sai ya yanka mu. Amma in dai lafiya kalu babu wani abu to an fito mutum ya yanka layyansa da kan mata ko wata wajen gudu a abu za su iya yanka dabba ba mafi yari yawa sun saba da rashin haka shikenan kawai sai ya yanka musu kawai sai ya wakilce su. Amma in ba haka mutum sai yanka da kan. Sannan ya nuna sabanin sallallahu alaihi wasallam idan suna tafiya sukan tafi ne kawai duka suke wa kansu hidima ta ibada ba tare da jiran ce wani yayi musu ba. Yawa wannan yana daga cikin muhimmi idan mutane suna tafiya sukan kawai suna yi wa juna hidima, abinda wannan zai iya yi wannan zai taimaka wancan wancan ya taimaka wancan, sai ga tafiya ta yi shi yasa ba a gane mutum sosai sai an yi tafiya da shi in ba an yi tafiya da shi ba hanyoyin gane mutum mafi girma su ne mu'amala ta kuɗi da mutum da mu'amala ta tafiya in ba ka yi mu'amala ta kuɗi da mutum ba za ka kuma da shaida a kan ka tafi kai wani kaza 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 jewa ya Umar radi Allahu anhu ya ce masa wani mutumin kwarai ne wani kaza ne wani kaza ne sai ta mai kai mu'amalar kuɗi ne shi sai a ba mu yi wannan ba sai to tukunna dai kadan ta kaita to ka ga duk a wannan lokacin ma ke to ga kuma in kun yi tafiya da mutum sai kun taba tafiya da shi to za ka gane mutum da karancin sa da darajar sa da mutuncin da yawancin an yi tafiya za ka gani kuma yi tafiya ko ana tare ko wani makamantar ka banda kanka babu da yake so sai ka zo ya daki shi da ya shigo ko zai kunna wuta mutane suna barci da daddare shi in ya shigo maslahar sa kawai yana so ya ga inda zai kwanta ko yana so ya ga inda zai duba ko yana so ya ga menene kawai yana so ya ba wani damuwa tal zai kunna wuta ko duk mutane in dai ka samu guri a kafe a wani za ka ga ko a gari ma ana abuna ka samu masallaci a cike ana sanyi lokacin sanyi amma kai in ka zo duka wannan cikowar da kunna bangawa kai ga zuka kunna kai kadai ba kai musu adalci ba ai kin fi kaiwa amma ba kunna ba sai ka dinga mu kawai ko kuma duka sun kunna banga kina cike kina ci sallah amma kai da kai kawai sai ka kashe wanka duka da duk abunda zaka ga mutane su suka raga a gare shi ko ba sabon Allah ba wajen maslaha to kai da lura da wannan ko makaranta ne gidan dakuna inda ake kwana tare da sauransu yasa wanda ya yi karatu a cikin jama'a suka yi irin wannan bojin da sauransu mu'amalar da tana da bambanci ko a gida a gari a cikin jama'a sai za ga yadda yake adjusting abubuwa sau da yawa daban ne da wanda su bai je irin wa'innan harkokin ba ko bai yi tafiya ba ko wanda ya je ko almajiranci ne ko wani abun nan ya rayu yake da wasu abubuwa na abunan da yana da bambanci da wanda shi kullum a gida yake a gida kawai mu'amalan gida ya sai sai ta maka mu'amalan gida haka wannan hadisin shi ne abinda ya koyar daga ƙarshe ma an harar dama yawa sannan yanka da wuƙa shi ne amma in ba wuƙa ba alƙas ice sannan a wasu riwayoyin hadisi sun nuna alhadar abinda wasu sun ambata sai almarwa wato dutse in an kai ta dutse ko aka samu dutse mai irin kaifi din nan a gefe ya halatta za a iya yanka da shi haka in an samu ƙarfe mai kaifi za a iya yanka da shi amma ƙashi bai halatta yanka da shi ba in an yanka dabba da ƙashi bai halatta shi ba haka kuma haƙori ba za a yanka da haƙori ba saboda haka amma ice ko dutse ko ƙarfe a wafi bikin abin da ya dace nan samu wuka shine a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zaki ga har bayan annabi sallallahu alaihi wasallam bayan ya koyar da sahabbai bayan kuma da wuka su yanka haka yanka shine sunnan shine a samu wuka mai kaifi a yanka ne wannan shine yafi abu nan sannan ma an har dama wa zikra sunallahi fa alaihi fa kulu abinda matukar ya kwaran yadda dini in bai kwaran yadda dini ba daga cikin dabbobi rashin kwararren da jini yana faruwa ko don tsananin cuta ga dabba shi yasa malamai suka yi magana idan dabba ta zo ba ta motsi sai an ɗan tura mutum musamman yana so ya ci sai yana ta ƙoƙarin motsa ta shi da kansa ga shi tana motsi in aka wayi gari sai an saurara ake ganin motsinta sashin malamai kaɗan daga ciki suka ce makaruni ne a cikin an yanka ta ma to irin da nauyi za ka ga ba za su fetar da jini ba duk darban da kawai abin da malamai suka ce duk darban da dama ko a yanka ko ba a yanka ba ta riga ta zo matsayin da saura kaɗan ta zama gawa suka ce wannan kawai in an yanka ta ba za a ci ba haka nan dabban da ba ta motsawa ta shura in an yanka ta kawai ta dai a haƙura da ita wasu zaka yi sun ce kai wannan ba za a ci ba sai dai a ba wa yara to yana za a ba wa yara ai illoli ne suka sa ba za a ci ba idan ba ta motsa jikinta sai wannan motsin ta zubar da abu nan ba yana damƙewa a cikin wasu jijiyoyinta na ce akwai cuta ba da matsaloli ga abu nan lafiyar mutum da imanin mutum saboda ba a ba wa yara abin da manya ba za su ci ba in dai abu ya zama bai halarta manyan su wato yara ma ba za su ba sai kawai a ji abin ne shi a kuma an har dan wa zikir asmullahi alaihi fa kuluhu laysa inna wallahu ta'ala alim insha Allah ta'ala mun na rayuwa lokacin na gaba za mu cigo daga inda muka tsaya muna fata Allah ya samu dace
اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.